This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da safiyar yau. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Alhamis 23 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Aisha da kanun labarai.
To Ibrahim, Pentagon ta ce za ta aike dakaru daga fagen daga kimanin 1,500 don su taimaka wajen tsare kan iyakarta da Mexico. Kwamitin tsaron cikin gida a Majalisar Dokokin Amurka ta buƙaci hukumomin gwamnati su sauya tsarin su don tinkarar ƙungiyoyin ta'addanci irin su IS da Al-Qaeda. Sannan hafsan hafsoshin sojojin Isra'ila zai yi murabus tare da ɗaukar nauyin gazawar tabbatar da tsaro a harin bazatar ranar 7 ga watan Oktoba.
Kanun labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa bayan fitowarsa daga fursuna, Mubarak Bala, wanda ya ce shi ya daina yin duk wani addini, ya ce shi ma zai maka gwamnatin Najeriya kotu.
Sanda na ce ni ba na son yin addini na fita, kamar ka ce ka bar jam'iyyar PDP ka shiga APC. Kawai sai wani ya ce ai wannan jam'iyyar da ka bari sai dai a kashe ka. Akai tura suka yi nuna tahon gudu na ce a.
To ko shin akwai wani abun koyi ga hukumomin Najeriya daga manufofin sabon shugaban Amurka Donald Trump na ba da fifiko ga kamfanonin cikin gida?
In kai la'akari da ƙasar Amurka, kamar yadda suka ba da fifiko ga 'yan ƙasarsu, yanzu kaga kamar a Amurka, kaga sun fi ba mutanen su fifiko a sana'o'insu, su bunƙasa sana'o'in cikin gida.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Jami'an Amurka sun ce Pentagon ta fara shirin aiki dakarun da ke filin daga akalla 1,500 domin su taimaka wajen tabbatar da tsaron yankin kudancin kan iyakar Amurka a cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Wannan matakin zai tabbatar da umarnin da shugaba Donald Trump ya rataba wa hannu 'yan sa'o'i bayan da ya tsare karagar mulki da zimmar hana bakin haure masu shigowa tabarauniyar hanya. Dakarun da ke fagen dagar za su hada karfi da dakarun Amurka na musamman na National Guard kusan 2,500 da tuni aka girki akan iyakar. Fitattun 'yan Republican da ke majalisa sun buƙaci hukumomin tsaron Amurka su yi maza su canza tsarin su ƙarƙashin gwamnatin Donald Trump don su samu damar tunkarar duk wata barazana daga ƙungiyoyin ta'addanci irin su IS da Al-Qaeda. Kwamitin tsaron cikin gida na Majalisar Dokoki jiya Laraba ya bada cikakken bayanan barazanar tsaro inda ya ayyana harin sabuwar shekarar da aka bi ta kan mutane da motar a kurukura a birnin New Orleans. Harin ta'addancin New Orleans tunatarwa ce ga barazanar ta'addancin da ake yi wa Amurka bata kau ba kuma ba a fasa ba, in ji Green. Ƙungiyoyin ta'addancin ƙasashen waje da ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi na ƙasashen waje suna kan bakarsu ta ɗibar mutane tare da cusa musu tsatsauran ra'ayin ta'addanci a cikin Amurka. Furucin Green tunatarwa ce kan wani gargaɗin da daraktan hukumar FBI a 2023 Christopher Wray ya yi bayan harin bazatar da Hamas ta kai wa Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoban 2023, wanda jami'ai suka ce kamar ya baiwa ƙungiyoyin ta'addanci a faɗin duniya ƙwarin gwiwa ne. Ofishin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu jiya Laraba ya ce Isra'ila za ta ci gaba da sa ido a mashigar da ke tsakanin zirin Gaza da Misra, tsawon rukunin farko na yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Wata sanarwar da ta fito daga ofishin ta ƙaryata rahotanni da ke cewa hukumomin Falastinu masu iko da yankin yammacin kogin Jordan ne za su sa ido a mashigar na Rafa. 'Yan ƙungiyar tarayyar Turai za su sa ido a kan mashigar da dakarun Isra'ila suka kewaye yankin. Sannan Isra'ila ce take da ikon amincewa da wucewar mutane da kayayyaki ta mashigar. daga cikin matakanta na kai farmaki da nufin tarwatsa ƴan kungiyar mayakan Hamas a Gaza. Yankin ya kasance karkashin ikon Isra'ila tun watan Mayu 2024. To ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kadan Aisha za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu ka muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu birnin Kano na arewacin Najeriya, inda za a ji cewa fitowar Mubarak Bala daga kurkuku, wani dan Najeriya da ya daina yin addini a shekarun baya, na ci gaba da daukar hankalin shugabannin cibiyoyin yancin bil'adama na duniya. Ko a jiya Laraba, wani dan majalisar dokokin Amurka Mr. Jamie Raskin ya fitar da wata wasiƙa inda a cikinta ya tsokaci akan shekaru biyar da Mubarak yayi a tsare, yana mai taya shi murnar fitowa. Bayan nazarin wasiƙar, wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya zanta da shi Mubarak din, kuma ga cikakken rahoton da ya hada mana.
A cikin wasiƙar Mr. Jimmy Ruskin ya yi bitar kai koman da aka rinka yi tun daga shekara ta 2020, lokacin da labari ya bayyana cewa Mubarak Bala dan asalin jihar Kano a Najeriya ya fita daga addininsa na Musulunci, ya kuma rungumi wata aƙidar tautaye ga bil'adama kawai, kuma ba ta da nasaba da kowane addini, wato humanism a turance. Mr. Jimmy Ruskin, wanda ke cikin jerin hukumomi da kungiyoyin ƙasa da ƙasa na kare ƴancin bil'adama da suka bibi yadda aka gurfanar da Mubarak Bala a kotunan Kano da Abuja, ya bayyana jin daɗi kan yadda kotun ɗaukaka ƙara ta Abuja ta rage hukuncin ɗaurin shekaru 24 da aka yi wa Mubarak Bala zuwa shekaru 5, wadin da Mubarak Bala ya kammala a ƙarshen shekarar da ta shuɗe. Ya ce fitowar Mubarak Bala abin farin ciki ne ga dukkanin hukumomi da cibiyoyi da kuma ƙungiyoyin rajin kare ƴancin bani Adam a duniya. A tattaunawarmu da shi game da kalaman dan majalisar dokokin na Amurka akan kammala wa'adinsa na zaman kurkuku, Mubarak Bala ya ce:
"Ina masa godiya sosai saboda irin gudunmawa da ya dinga bayarwa. Ya rubuta wa shugaba Buhari wasiƙa, ya hari rubuta wa shugaba Tinubu wasiƙa, ba kuma iya wannan ba ya sa dan majalisar su da yawa sun sassaka hannu, an yi kokari an haro kai, an yi ta kokarin sun ma abubuwa ba su yi zafi haka ba a samu a fito da ni a sake ni saboda riko ne na zalunci, amma hakan bai yiwu ba. Amma dai na masa godiya kuma na masa fatan alheri."
Dangane da zaman sa na gidan maza a Kano da Abuja kuwa, Mubarak Bala cewa ya yi:
"Wato rayuwa ce ta takura da kaman dai rashin yanci, amma ni ba na ɗaukar shi zaman prison, na fi ɗaukar shi a matsayin kaman kaman me na yaƙi."
Shin ko yanzu Mubarak Bala zai ci gaba da aƙidarsa ta humanism bayan fitarsa daga addinin Musulunci?
Tana nan ba inda ta je. Ai, abin da ka ce ko ka ji ka gani ko za a mutu ko za a yi rai, ai ba inda za ta je, tunda ba wai wani ne ya sa ka ba kai ka ɗauka wa kanka. Amma haka za su gani su kyale. Sun yi sun yi ne, ka san an gaya maka wannan abu farko ya fara shekara 10 da ta wuce ko 11, sanda na ce ni ba na son yi addini na fita, kamar ka ce ka bar jam'iyyar PDP ka shiga APC. Kawai sai wani ya ce ai wannan jam'iyya da ka bari sai dai a kashe ka. Aka tura su kai suka yi zuwa taho in gudu, na ce a'a.
Tunda ka ce ka bar addinin Musulunci, yanzu wannan addinin ka shiga?
Ba addinin da na shiga, ai rayuwa kawai nake ta ƴanci, amma kuma rayuwa ta kyautata wa juna, kamar shi ne humanism, kuma ya kira shi humanism. Humanism shi ne ka kyautata wa ɗan adam, ka bi rayuwa ɗan adam daga ta inda aka dallaza mai kai ƙoƙarin dore ta, ba lallai kuma ɗan adam ba har sauran dabbobi.
Da na tambaye shi kan batun alaƙa da mahaifansa a yanzu, sai Mubarak Bala ya ce:
"Wato ko su sun ɗauka da farko dai, dan ɗauka wai ma taɓin hankali ne, amma da gaba ka gane sun zo sun haƙura, sun ka zo ka gan su ka gaishe su. In sun zo da wani faɗa na cewa ka yi kaza baka kyauta baka ce a yi haƙuri, shi ke nan a zauna lafiya."
Yanzu kuna hulɗa da kamar shi Malam Bala da sauran ƴan uwansa?
A ko zuwa na Kano ko wata ɗaya ba ai ba na gan shi, na hau sama gurin shi na gaishe shi, kuma na fito na tafi. So duk sanda na kuma
kan da ka gaishe shi an sa?
Wani zana mun yi magana ta kamar minti 30 ma.
A ƙarshe Mubarak Bala ya ce zai ci gaba da rayuwa a Najeriya kuma a birnin tarayya Abuja, amma ya ce zai tafi kotun kolin Najeriya domin neman haƙƙin da ya ce hukumomin Najeriya sun tauye masa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaida Isa, yanzu kuma ga Aisha da kashi na biyu na labaran duniya.
Hukumomin Los Angeles sun bada umarnin a fice jiya Laraba ga al'ummomin da ke wani yanki da ke daura da wani wuri inda gobarar daji take ta ci a tsaunukan arewacin Los Angeles. Gobarar ta Hughes ta fara ci da hantsin jiya Laraba ne, sannan ta kone ɗaruruwan eka ko kadadan bishiyoyi da kirare da ya sanadin tashin bakin hayaki kamar hadiri a kusa da tsibirin yankin Castric. A halin da ake ciki kuma, wata irin Najeriya mazauniyar kudancin California Dr. Talatu Baku ta ce wutar ta yi barna sosai.
A yanzu haka bisa ga news da ake faɗi, wutan ta ci fili kusan hectare 50,000. Har yanzu dai firefighters suna kokari domin su kashe wannan wuta. Amma kin san damuwar mu a nan Southern California shine ba a yi mana ruwa akai-akai a wannan shekara, ba a taɓa yin ruwa ba, kuma akwai iska da ake kira Santa Ana winds. Da iska da rashin ruwa ya sa yanayin wurin ta bushe, saboda haka in an fara wuta zaki gani nan da nan wuri ta kama wuta. Wannan wuta dai wanda ta barke da safen nan lalle ta yi barna, mutane da yawa an fifitar da su a gidajensu, na ga makarantu kuma an rurrufe su. Kuma abin da yake kawo damuwa kuma ba wutan ne kawai ba, amma hayaki da ke fitowa ta yi baki kirin kamar hadiri. Kuma wutan ke yana konuwa ne kusa da hanya wanda 5 freeway. To har yanzu na ji kamar an ce mutane da ke nan wurin da sun zo aiki a nan Los Angeles za a rufe freeway. To kin ga yawancin mutane da suka baro gidajensu suna cikin damuwa don ba su san ko yaya ne gidansu yake ba, kuma gashi an rufe hanya.
Gobarar ta faru ne yayin da ake hasashen za a yi ruwan sama da yankin kudancin California da ya kone yake matukar bukata karshen makon nan mai zuwa. Har yanzu ana ci gaba da gargadin yiwuwar gobarar mai hadari za ta ci gaba da ruruwa yau Alhamis. China tana shirin yiwuwar fuskantar karin haraji bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar kakabawa kayayyakin China haraji kaso 10 daga ranar 1 ga watan Fabrairu. A wani taron manema labarai da aka saba yi jiya Laraba, mai magana da yawun ma'aikatar wajen China Mao Ning ta jaddada matsayar China na kare manufofin kasarta. Tun bayan kalaman Trump akan China, hannayen jarin kamfanin China CS300 ya yi kasa da digo tara jiya Laraba, wanda ya kawo ƙarshen nasarar da kamfanin ya yi ta samu na tsawon kwanaki 4 a jere. Hong Kong ta ba da rahoton cewa hannayen jarin kamfanin China Hang Seng Enterprises ya yi kasa da maki 2.
A gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake komawa Najeriya, inda wasu 'yan kasar ke ganin lokaci yayi da gwamnatocin kasar a dukkan matakai za su yi koyi da sabuwar gwamnatin Amurka da kasar China da dai sauransu wajen bayar da fifiko ga kamfanonin cikin gida don farfado da tattalin arzikin kasar. Daga cikin masu wannan ra'ayin akwai shugaban kungiyar masu kifi ta kasa baki daya Alhaji Sani Usman Relwanu Arzika, wanda na fara da tambayarsa dalilinsa na wannan ra'ayi sai ya ce,
wato kaga yanzu in kai la'akari da kasar Amurka kamar yadda suka ba da fifiko ga 'yan kasarsu, yanzu kaga kamar a Amerika kaga sun fi ba mutanen su fifiko a sana'o'insu su bunƙasa sana'o'in cikin gida. Yanzu kaga misali kamar China, kaga su ma China sun ba da fifiko ma mutanen kasarsu samun musu da aikin yi da production da abubuwa na sana'o'i a cikin kasarsu, shi sa suka ci gaba. To mu ma a nan Najeriya ya kamata mu kishin yadda Turawa suke yi, mu daina dogaro da kasashen waje a cikin kasarmu, mu ma mu kirkiro mu kanmu sana'o'i na hannu da noma da kiwo da sauran kere-kere a cikin kasa, saboda mu bunƙasa tattalin arzikinmu, mu koyi yadda kasashen waje suke yi. In muka yi haka yawanmu zai mana amfani.
To shin daga kudirin shugaba Trump ya ba da fifiko ga kamfanoni da masana'antun gida, akwai abun koyi ga gwamnatocin kasashen Afirka musamman ma Najeriya?
Kware da gaske, akwai abun koyi sosai tunda kaga dai a nan Najeriya yanzu muna da rijistan kamfanoni kuma muna biyan haraji. Sannan kuma bayan haka ya kamata gwamnatin Najeriya ta bamu dama akan waɗannan sana'o'in mu na gida. Kaga kaman ka dauka lokacin gwamnatin Buhari. Gwamnatin Buhari ta bada gudunmawa akan sana'o'i na harkan noma, kiwo da sauransu. To amma matsalar da aka samu, mafi yawancin mutane wanda gwamnati ta ba dama akan su yi irin waɗannan sana'o'i, ya kamata a ce an hannunta waɗannan tallafi ga waɗanda suke da ilimi akan sana'o'in nan. Ka ɗauka yanzu misali sana'ar mu ta kifi. Akwai jirage wanda gwamnati ta ba tura lasin suna kama kifi a cikin teku. Kusan akwai kimanin jirgi ɗaya zai iya tafiya cikin teku mai nisa, ana ce mai deep sea fishing, zai kama kifi ya shigo da shi Najeriya kamar kimanin kifin miliyan 100 a cikin kwana 30. To amma Turawa ne aka bar lasin su suke ɗaukan wannan kifi su tafi da shi ƙasashen waje su gyara su kawo mana mu je da dala mu siyo, saboda harkar canjin mu kifin ne zo zai tsada.
To wannan Sani, kana ganin alal misali idan gwamnatin Najeriya ta ba ku wato masu ƙananan kamfanoni da masana'antu fifiko, za ku iya cike giɓin da na China da ƙasashen wajen za su bari?
Kwarai da gaske za mu wadatar, har ma kusan ma za mu dinga ma fita da kifin mu a sana'ar mu ta kifi Kaduna ita ce santa.
Alal misali yanzu idan gwamnatin jihar Kaduna ta ba ku damar maye gurbin kamfanonin samar da kifi da sauran kayan abinci, za ku iya wadata jihar ta Kaduna da kifi cikin farashi mai rahusa?
Kafin a fara lokacin siyasar nan, ne magana da shi mai girma gwamnan jihar Kaduna Sanata Usani akan cewa idan Allah ya ba mu gwamnati, don Allah muna son a San Investo gwamnati ta ba mu wuri wanda yake da dausayi inda za a dinga yin wannan sana'a. Shi ne jima gwamnati ce babu damuwa, in Allah ya sa aka fi gwamnati to za a sama wuri a San Investo da a faɗaɗa sana'ar yadda abin zai samu. Kuma sana'ar kifi tana ɗaya daga cikin kuɗin shiga a nan jihar Kaduna. Muna ta kokari, shi mai jima gwamnati Sanata Usani mallakin ɗin shi ne insha Allah.
Alhaji Sani Usman Arzika, shugaban kungiyar masu kifi ta Najeriya, ke jaddada alfanun ƙarfafa masana'antu da kamfanonin cikin gida a Najeriya, shigin salon sabuwar gwamnatin Amurka. To kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka san ka mai ba.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu, shirin Domin Iyali yana bibiyar yadda aka shekara da kuma inda al'umma ke son ganin canji a wannan shekara. Sai dai za a bi mu bashin alkawalin da muka yi na tashi a ƙasar kamar yau. A maimakon haka, shirin Domin Iyali ya karɓi bakuncin Dr. Musa Yahaya da mai ɗakin sa Safiya da ke zaune a Jade, Wisconsin ta nan Amurka, waɗanda suka bayyana fatar su a matsayin iyali ga gwamnatin shugaba Trump.
Godiya ga Ubangiji da ɗakin zaɓen cikin lafiya ka kamala cikin lafiya. Gaskiya shi ne jama'a musamman iyali da sauransu suna a sun gan fuskanci kalubale musamman ta wajen fuskar zamantakewa ta wajen fuskar samun abin zaman gari kamar kuɗi da sauransu haka. So a fata na ga wannan gwamnati shine ta inganta musamman lafiyar jama'a, ta inganta kuma harkar samun aiki, ta inganta kula da dukkan al'umma a jama'a cikin al'umma, domin haka ne za a samu cigaba kuma haka ne za a samu zamantakewa wanda ya kamata tsakanin jama'a gabaki daya da kuma al'umma gabaki daya. Fatan mu ne cewa wannan gwamnati za su yi kokari su duba al'amuran da ke damun jama'a musamman ta wajen zamantakewa, ta wajen kula da juna, ta wajen ɗayantuwa a cikin al'umma. Idan za su yi kokari su haka, ina ga zai zama da taimako, zai rage yawan bambance-bambancen ra'ayi da kuma bangarori da ake samu wanda mun ga irin waɗannan lokacin wannan zaɓe. Amma dai godiya ga Ubangiji cewa an zaɓa ta cikin lafiya, aka kammala lafiya ba tare da an bigi ko mutum ɗaya ba ko an ji wani ciwo a ciki. Wannan wani abu ne wanda ya kamata a ce ƙasashenmu na Afirka masu tasowa su koya daga haka. Akwai bambancin ra'ayi amma duk wannan ba zai hana mu tafi tare mu zauna tare cikin salama da lafiya da kaunar juna ga baki ɗaya ba.
To uwar gida, ke a matsayinki na uwa, uwar gida, ɗaliba, ma'aikaciya, menene kike ganin yake kamar ƙalubale inda za a kwatanta da inda muka fito?
To a matsayin na uwa da kuma ma'aikaciya a fannin jarida da kuma sadarwa da kuma hanyar zamantakewar iyali, gaskiya abinda nake gani a ƙasar nan da kuma abubuwan da ke faruwa a gida tun lokacin da na zo, a lokacin da nake karatu da lokacin da na fara aiki, abubuwan da na gani a ƙasar nan musamman ta fannin lafiya da kuma yanda suke kula da iyali wajen taimakawa da abin zama da kuma rayuwarsu ta iyalin lafiyarsu. Kamar misali, lokacin da na haifa a nan ƙasar, na samu taimako sosai irin hanyar asibiti da sauransu. So akwai bambanci sosai, kuma akwai abubuwan da fata na inda a ce a gida ana irin wannan Najeriya zai kasance abin taimako sosai da mazaunan Najeriya, iyali da iyali gabaki ɗaya, musamman mata wajen haihuwa da sauransu. So yanzu fannin sabon gwamnati, fata na shi ne kamar yadda suka saba da kula da iyali da kuma yadda suke taimakon mutane wanda ba su da shi da kuma ƴan makarantu, fata na shi ne za su ci gaba da yin haka domin suna taimaka sosai. Kuma abinda abubuwan da suke yi abu na gari ne sosai wanda kowace ƙasa za ta so a ce ana yin irin wannan abubuwan da suke yi a nan.
To doctor, menene kake ji tsakanin waɗanda suka fito ƙasashen waje musamman ƙasashen nahiyar Afirka game da wannan gwamnati? Akwai wani abin da suke fargaba ko kuma akwai wani abin da suke sa zuciyarsu gani da zai taimake su?
Akwai abubuwa da dama. Mutane da yawa musamman masu tasowa daga ƙasashe kamar na Afirka da sauransu, a wannan lokaci mutane na kokwanto wace irin al'ula wannan gwamnati za ta dosa musamman na barin mutane su shigo ƙasar nan domin karatu, domin aiki da sauransu. So da yake wannan ƙasa ƙasa ce mai aiki tare da tsari, fatan shi ne cewa wannan gwamnati mai shigowa irin abin da suka dinga faɗa kafin zaɓe ba zai zama abin da za a iya gani abin za su yi ba, musamman na wajen rage shigowar mutane ko kuma tsaurara shigowar jama'a cikin ƙasar nan ko ma waɗanda ke a ciki. So waɗannan abubuwan na cikin kokwancin da mutane ke yi a kai. Amma dai kamar yadda na faɗa, da yake ƙasa ce mai tsari, komai yana tafiya bisa yadda aka tsara. So fatan shi ne cewa mutane za su samu damar su zo su yi aiki, su samu damar su yi walwala, su samu damar yadda za su taimaka gina wannan ƙasa da kuma taimaka wajen iyali da sauran 'yan uwa a wurare daban-daban.
To Madam Sophia, a fannin ilimi akwai waɗanda suke nuna damuwa dangane da batun tsarin ilimi, kamar yadda tsarin tarbiyyar ƴaƴa ya bambanta da yadda aka saba gani a gida Najeriya. Kina ga za a samu sauyi ƙarƙashin wannan gwamnatin?
To adai yanda nake gani gwamnatin da ke shigowa suna ba da muhimmanci ga iyali mu da muka taho daga kasashe na Afrika na san akwai kalubale ga tarbiyyar yara a cikin amma yawanci dai muna kokari mu ga cewa abubuwan da aka koyar da mu a gida abubuwan da suke a gida yara suna fahimta suna yi so abinda nake gani a nan kasar gaskiya sabon gwamnatin za ta ci gaba da sa hannu ga tarbiyyar yara kuma ga yanda iyali za su zauna cikin kwanciyar rai da lafiya in kuma wanda muka taho daga kasashe daban-daban su ba mu fasa yanda aka koyar da mu yanda za mu tarbiyyar da yaran mu ba suna kokarin wajen koyon yanda muke a gida kuma suna yin shi a nan
to doctor inda kuke menene muhimmi yake sha muku kai ku da kuke baki waɗanda suka fito musamman daga kasashen Afirka
akwai abubuwa da dama musamman idan mutum ya tsaya ya duba ya ga dangantaka tsakanin mazauna wannan wuri ko kuma dangantaka tsakanin waɗanda suka so daga wannan surare zuwa wannan wuri yawanci mutane sun duba sun ga misali kamar harkar tsadar rayuwa ya dawo suka kasance akwai yanayi kuma na rashin isasshen aiki da kuma dai sauran abubuwan haka waɗanda mutane suka duba suka gani suke tunanin cewa canza ko kuma zaɓa wannan sabon gwamnati zai iya magance waɗannan al'amura da ake fuskanta a wannan yanayi duk da yake waɗannan al'amura ba nan ƙasa kaɗai ba ne akwai su a ko'ina a cikin duniya gabaki ɗaya an fuskanci waɗannan matsaloli na tattalin arziki da sauransu amma dai a waɗannan na cikin al'amuran da mutane suka duba suka gani suke tunanin cewa wannan gwamnati mai shigowa wataƙila za ta iya magance waɗannan abubuwa waɗanda muna gani a nan kuma abubuwa ne da ke aukuwa a kusan ko'ina a cikin wannan ƙasa ta Amerika.
To Madam Sophie zamani ya canza ko a gida a Najeriya waɗanda ƙalubale za ki ce kuna fuskanta a matsayin kamar iyalai a zamantakewa da renon ƴaƴa a wannan ƙasa.
To akwai ƙalubale da dama waɗanda 'yan Afrika mazaunan Turai kan iya fuskanta musamman a fannin tarbiyyar iyali sakamakon bambancin al'adu da tsarin rayuwa. Mun san dai yanda muke ba daraja ga al'adunmu na gargajiya a gida da kuma yanda aka koya mana tun muna yara. Horon yaro da yanda yara za su girmama na gaba da su ko da yake a nan ƙasan ma yara ana koya musu yanda za su girmama na gaba da su yanda za su girmama iyayensu amma dokoki wanda ya shafi horon yara akwai tazara ko kuma akwai bambanci sosai da dokokinmu na gida yanda ake horon yaro yanda ake tsawatar ma yaro ba haka ake yin shi ba a nan sun yadda da cewa yaro zai koya wajen fahimta wajen bayani da sauransu
sai dai kash kin kwaso bayani Madam Sophia amma lokaci ya yi halin nasa saboda haka za mu ja birki nan sai mako mai zuwa mu ƙara tsunkuro wannan bayanin idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa kafin nan a madadin bakin namu uwar gida da mai gida Dr. Musa Yahaya da mai ɗakin sa Safiya da kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata su ne duniya a gaishe ki da tawaggarki da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice
to Ibrahim Pentagon ta ce za ta aike dakaru daga fagen daga kimanin 1,500 don su taimaka wajen tsare kan iyakarta da Mexico. Kwamitin tsaron cikin gida a Majalisar Dokokin Amurka ta buƙaci hukumomin gwamnati su sauya tsarinsu don tunkarar ƙungiyoyin ta'addanci irin su IS da Al-Qaeda. Sannan hafsan hafsoshin sojojin Isra'ila zai yi murabus tare da ɗaukar nauyin gazawar tabbatar da tsaro a harin bazatar ranar 7 ga watan Oktoba.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin Aisha Mu'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Dadi Balawi sai kuma engineer mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri wassalam.